بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, wannan yammaci na wato ainihin talata. Yau muna 14 ga watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 3 ga watan 3 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman. Darasin mu na jiya mun kammala fadin magana akan fadin Allah subhanahu wataala: متكئين على فرش بطائنها من استورق وجنى الجنتين دان. تو الله سبحانه وتعالى سيتك بدا بيان صفوف ونن الجنتين ودابيو وليتي ولمن خاف مقام ربه جنتان. يتي فيهن قاصرات الطرف. اتكنسو اقوي ما ستقي تجني. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. Aljan ko dan adam basu taba shafarsu ba kafin mazajinsu na aljanna. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da wanne ne daga cikin manya-manya ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa? Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan, kai ka ce su yaqut ne da murjani. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دوانيني لجتم من يمن ينئم ومن قبين جنفو كي قريتا وياكو متاني الجنو. هل جزاء الإحسان إلا الإنسان؟ شن أقوي ساك مكوين كوتا تاوى إمبا كوتا تاوى با. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دوانيني لجتم من يمن ينئم ومن قبين جنفو kuke ƙaryatawa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da suka gabata ya yi bayani na aljannatai guda biyu ga wanda ya zamo sun kyautata. Kuma Allah ya faɗi sifofin aljannatan da abubuwa da suke ciki na more rayuwa. To more rayuwa ta wato ainihin ɗan adam, musamman ka ce da namiji ko ma ya mace, ba zai cika ba sai akwai masu ɗebe kewa. ita mace tana bukatar mijin da zai dibe mata kiwa kamar yanda shi ma namiji yana bukatar macen da za ta dibe masa kiwa to an fadi cewa yan aljanna ga su a cikin aljanna mai bishiyoyi mai kayan marmari na kusa suna kashin gide abin da ya rage shine wato ainihin bayanin wanda za su zama masu dibe masa kiwa allati fihinna qasiratu al-tarf a cikin aljannatai akwai masu takaita kallo kasiratu al-tarfi anan malamai sun ce ta fuskoki biyu su matan masu takaita gani ne ga wasu maza in ba mazansu ba ba sa da bukatar su ga wani da namiji wanda ba mijinsu da Allah ya ba su na aljanna ba to a daidai lokacin kuma suna takaice ganin mazajensu daga kallon waɗansu mata wanda ba su ba ma'ana kyawunsu da nagartarsu da matsayinsu ya kai ta yadda mazajensu ba sa da sha'awar su ga wata mace ko wasu mata ba su ba to wannan kaiwa ƙarshe ne a wajen sifanta matan aljanna malamai suka ce anan Allah ya ba su kamala ta bayyane da kuma ainihin taboye Allah ya ba su halaye na ƙwarai ya ba su kyawawan ɗabi'u wanda suke ɗebewa mazajen su kiwa ta yadda wannan mazan ba sa da buƙatar wasu masu ɗebe kiwa da suka wuce su sannan kuma kyawun su ya riga ya kai haka kun ga a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa la hum fiha azwajun mutahhara su maza suna da mata tsarkakakku a cikin aljanna wannan tsarki na bayyane da kuma tsarki na koyi tsarki na koyi shine zukatan su kyawawa ne zukatan su nagartattu ne kullum fatan alkhairi suke yi wa mazansu kullum suna kaunar mazajensu ba sa so ma su yi nisa da su kullum suna so su ga mazajensu suna kaiwa da kawowa wannan haka zukatan suke dangane da ainihin mazajensu sannan kuma a bayyane masu dukkan kamala sai ta kyau da kuma tsafta babu wani abu wanda za a wuta dangane da su na ainihin rashin tsafta to wannan ko ba a ce komai akan fifita matan aljanna akan na duniya ba wannan ta riga ta isa kalla ma ka samu matan mu sun hada wannan sifofin sifa ta kamala a bayyane da kuma sifa ta kamala a koye wasu zaka gan su kyawawa ne amma kuma kyawun dan maciji su kansu mazan suna kokawa da su wani Allah ya jarrabe shi dole sai ya aure mace ta ji da fada wanda suke cewa ta sakawa a gaban mota to amma kuma tana dandana masa kuda baya da fakat haka yake ta hakuri yadda ka san wato wani zama ne na kurkuku da yawa in ma mace ta san cewa kaza ma'ana kyawun ta ko wani matsayin ta shine ya daka ga aurarta to zaka dandana kuda shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda dayan abubuwa guda hudu ma'ana al'ada dan adam in kaga ya aure mace to saboda dayan hudun nan ne ba wai an ce maka ka je ka aure su saboda wannan hudun ba al'ada muce ake fada sai ma'aiki alaihi salatu wa salam sai yace li damaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha ko dai saboda kyawunta wani kawai kyawu shike dada shi da kasa ko ba kyan hali shi shikenan kariya masa wa maliha saboda dukiyarta wani abin da zai kai shi auren yar mai kudi ce an mutu an bar mata kudi to shi sake so dai aure ta dan ya wanke goma ya tsari sabiya eh abin da yake so kenan Allah ya kawo kawai shikenan aka shi tunda ta gaji kudi to ko ba ta da halin kirki ko zai zama yaronta to shi wannan ba matsala wani hasabiya ko saboda darajar gidansu wani shi babban abin da yake so a ce yar gidan wane yake aura ko matsayi na kudi ko na mulki ko na sarauta ko na kowane irin matsayi shi babban burin sa dai yar wane to sannan mai shari'a Islam sai ce walidiniha kuma saboda addinin ta duk lokacin da dan adam zai yi aure wannan zata ja shi kamar yadda an bata muku a baya wani daga cikin malamai kita to yanzu in ka kula hikimar ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ya jero abubuwa aka ambaci kyawu aka ambaci dukiya aka ambaci matsayin gida sannan aka ambaci addini ko kai yanzu idan za ka rubuta dubu zero na ɗaya da na biyu da na uku su ne dama ɗaya ce daga ƙarshe to yanzu sai ka ɗauka cewa addini ga shi nan ga dukiya ga kyau ga matsayin gida to yanzu idan ka cire zero ɗaya a cikin dubu nawa za ka rage za ka rage ɗari in ka sake cire zero ɗaya ka rage goma in ka sake janye ɗayan to daidai tana nan to amma kai sai aka soma da cire ɗaya aka bar zero uku nawa aka rage ba komai aka bari to kiran da za ka aure ta saboda kuɗin ta saboda matsayin gidansu saboda nuke ta zero ka aura kuma su waɗannan din akwai randa za a samu cikas tare da su amma ban da addini shi addini za a so ɗan adam saboda shi da ƙuruciyarsa ɗan tsaka tsakiya ko ma ya tsufa za a so shi inda yana nan tare da addinin sa amma so waɗancan za a iya samun matsala yanzu ka aure ta saboda kuɗinta sai ta ce ba za ta baka ko kwabo a cikin kuɗinta ba in ka ga wani abu sai dai talanta ba ko mene ne ta ce sai dai ka je ka nemo ka ga buƙata ba ta biya ba ba ta biya ba to ko mene daga cikin waɗannan ɗin zai iya samun cikas to saboda haka amma su matan aljanna Allah subhanahu wataala sai ya ce tsarkaka ku ne ta kowane ɓangare kasiratu tsarfi ba sa da buƙatar su ga wani namiji sannan kuma kyawunsu da matsayinsu ya taƙaice ganin mazajensu akan kallon wasu mata a yanzu duk kyan mace da za ka aura ka aure ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu to a tafi sai kaga kana so ka yi waje rod da ɗaya ka shigo da wata dole sai an yi haka akwai wani irin cikin miyagun nan da kansa yake faɗa ce wallahi wata ya gano a waje kuɗin nan yayi yadda wata za ta ɗan wani laifi yi waje da ita amma sun gano dukiya ya ƙi ba da kuɗin sai faɗa ya dawo ya samu an yi abinci ya zo ya ɗan taɓa buta yana so ya ji ba ruwa ya samu da ruwa kulafi shayi ya taɓa yana so ya ji ba shayi ya samu da shayi ya rasa yadda zai yi to kaga su wannan matan ashe ba su zamo sun hana ganinsa daga wasu mata na waje ba sai ga wata in ana auren mata ɗari al'adar ɗan adam wallahi ana auren ɗari sai ka auri ɗari sai ka ga wata kana ga duk mata fi su gaba ɗaya domin jarrabawa ce ita rayuwar duniya to Allah subhanahu wataala yake cewa qasiratu tsarfi masu taƙaita gani ne ba sa ganin wasu mazaje sai nasu kuma mazan su ba sa da sha'awar ga wasu wato ainihin mata ba su ba lam yatmithunna insun qablahum wala jan kuma wani dan adam ko wani wato aljani bai taɓa kawar da budurcin su waɗannan mata na aljanna ba da wannan aya mafi yawan malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna aljanu suna shiga aljanna za su shiga aljanna irin yadda ƴan adam za su shiga aljanna kamar yadda kangararrun ƴan adam za su shiga wuta to haka nan kangararrun aljanu suma za su shiga ainihin gidan wuta kala da kulu fi umma min qala qalat min qablikum min al-jinn wal ins jinnat kaga wannan ya nuna cewa ashe arzanu kangararru da ƴan adam kangararru za su shiga gidan wuta akwai masu wani koma da bayan ra'ayi wanda suke cewa wai su arzanu ba za su shiga aljanna ba kamar yadda zamu karanta a tafsiri wai su gatan da Allah zai yi musu idan mutum ya yi bauta ya yi in aljani ya yi bauta ya yi bauta ya yi bauta ya ji Allah so da kafa to shikenan sai a mai da shi turbaya ranan tashin alkiyama ba wuta ba aljanna to ayoyin qur'ani da kuma hadisan ma ake alaihi salatu wasalam duk sun kore wannan magana saboda haka aljanu za su shiga aljanna kamar yadda ɗan adam za su shiga to sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karitawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai ce ka annahunna liyaqut wal marjan kai ka ce su wannan matan na aljanna yaqut ne da kuma ainihin murjani da al-yaqut da al-marjan suna daga cikin barami abubuwa wanda ake haƙowa a ƙasa daga cikin ainihin ma'adanai kuma dukkanin su wannan biyun zaka samu ainihin jajaye ne suna da wani ja mai kyau wanda yake mai daukar ido wanda yake mai ban sha'awa to Allah subhanahu wataala sai yake cewa su matan kai ka ce ya kutu ne ta fuskar kyau kuma kai ka ce ainihin murjani ne kamar yadda wasu asar suka nuna cewa macen gidan aljanna za ta saka kaya kala-kala a jikinta amma wannan kayan ba za su hana mutum ya ga fatar jikinta har ma bargon jikinta ba saboda kyawu da Allah subhanahu wataala ya yi musu to Allah sai ya faɗi ce ka annahunna liyaqut wal marjan ba wai wannan aya tana nufin kyawun su ya tsaya a iya kyawun ya kutu da kuma murjani ba nan ana magana da larabawa ga abinda suka sani kuma suke ganin ainihin kyawun sa duk wani abin da za a kwatanta da kyau a wancan lokaci musamman to sai a ce wannan abin kyawun sa yadda ka san murjani yadda ka san ainihin yaqutu yaqutu da murjani wasu suna cewa shi yaqutu shine asalin abin ma'ana kaga muna da ad-dinar da kuma az-zahabu az-zahabu da ad-dinar az-zahabu shine asalin madar idan kuma aka aiwatar da shi aka narka shi ya zama kudi ko abin wuya ko bandaye to sai ya zama kuma anan ya zama ad-dinar to wasu suna ganin cewa shi wato abin nan yaqut shine asalin madar murjani kuma lokacin da ya zama an aiwatar da shi matasa da yawa kila ba su san tsakiya ba akiya shine abinda iyayen mu mata suke rataya ko in ce kakannin mu ma jajayen abubuwa ne to kusan yadda kaga zurrin wannan haka zan larabawa suke ainihin aiwatar da shi yaqut ya zama an narka shi an kera shi an yi masa kofofi yadda ka san an zura tarbi yadda mata suke ainihin abun ado na ratayawa a wuya da shi to Allah subhanahu wataala sai ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai ce hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan shin akwai wani sakamako na kyautatawa in ba kyautatawa ba kenan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa kyautatawa ta farko shine aiki kyautatawa ta biyu shine sakamakon aiki Ibn Juzay al-Kalbi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdullah shi yana ganin a cikin tafsirin sa at-tafsir fi ulumi tanzil cewa anan da aka ce hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan wa la'alla ihsanin da ake nufi shine wancan hadisi da yazo a cikin wato hadisin Jibril hadisin sayyidina Umar akhbirni an al-ihsan yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani mun sha fada cewa kala biyu ne akwai ihsani tsakanin mahalicci da bayinsa akwai ihsani tsakanin mu yemu yemu tsakanin mu da Allah subhanahu wataala ihsani shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bautata ma Allah kaman kana ganin Allah nan shine wato ainihin malamai suke cewa mukami wanda yake ainihin na mukashafa wato kaman an yi maka kashafi kana ganin Allah subhanahu wataala kaman kana ganin Allah in ya zama wani ya saka aiki kuma kana ganin darajarsa kuma gashi kana gani da zaka yi kokari ka kyautata wannan aikin to fa in lam takun tarahu idan matsayin ku bai kai ku yi ibada kuna gadin Allah ba to fa innahu yaraka to kai ibadar kaman kuma Allah yana ganin ka kun ga hali na farko hali shine na kololuwa kana ganin su saboda kwarjinin su da matsayin su da darajar sa to sai kai abin da ya kamata in matsayin ka bai kai kai haka ba to kai ka annahu yaraka ma'ana kaman zaka aiki a ce to yi da kyau na sa ido ina ganin ka to wannan shine to kowanne mutum ya samu dai alhamdulillahi ana jera shi daga cikin al-musinun allati lillazina ahsanu al-husna wa ziyada to sai ibnu juzayr da wasu daga cikin malamai suka ce kenan wannan aljanna da aka zana wa liman khafa maqama rabbihi jannatan to wannan aljanna ce ta masu ihsani wanda duk bautar Allah sa ta kai matsayin ihsani to shine zai samu ainihin wannan aljannatai ko dai ya samu wancan matsayi na farko ko kuma matsayi ainihin na biyu wannan matsayin ba karamin mutum bane yake kaiwa gare shi yanzu ku duba hadisi da yake cewa duk mutumin da yayi alwala yayi nafila raka'a biyu yayi su daga farko har ƙarshe bai ba kansa wani labarin duniya ba to za a yi masa ta goma shi kaza ko dai aljanna ko an gafarta musu ko da me kama da haka ku gaya min dan Allah nawa ne za ka yi nafila daga farkon ta har ƙarshen ta raka'a biyu baka tunani wani abu na duniya ba zai yi wahala shi yasa ma masu sharhin hadisin da yawa suka ce to anan dai ana nufin ko ka tuno to sai ka kwabe abun daga zuciyarka ko zuciyarka da take sai ka kwabe ta to amma da ni na so zan yi wahala a ce raka'a ɗaya ma daga farkon ta zuwa ƙarshen ta kawai kana muraƙaba Allah subhanahu wataala shi dan bai je ko maka wani abu a cikin zuciya ba zan yi wahala da in dai raka'an nan za ka kai minti biyu uku kana yin ta to da wahala a ce ka yi minti biyu uku in dai ba taimakon Allah ba baka tunani wani abu na rayuwa ba don galibi ma ai sai kai kabbara harama sannan shedan zai dinga cewa uzufar kaza uzufar kaza uzufar kaza tuno kaza wani abun ba baka da tunanin sa amma sai zai ho maka shi saboda dai samu ya maka illa a cikin sallar ka Allah kiyaye to saboda haka anan Allah subhanahu wataala sai yake nuna cewa aljaza'u min jinsil amal shi sakamako yana kasancewa irin jinsin aikin da dan adam ne kenan idan muna son kyautatawa tsakaninmu da Allah to mu ma mu yi kokari mu kyautata domin kyautatawa ba ta da sakamako sai kyautatawa ƴar uwarta a nan mutum ba zai zamo al-muhsin ba sai ya hada wannan ihsanin guda biyu ihsani tsakaninsa da mahaliccinsa sannan ihsani tsakaninsa da bayin Allah menene ihsani tsakaninmu da junanmu shine bazlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi to da kanka akan tsikeli ka ji ka hau daidai bazlun nada ya da amfani duk abinda Allah ya hore ma ka san za a amfana da wannan abun to ka isar da shi inda za a amfana da shi kudi Allah ya baka yan uwanka na jini makotanka abokananka abokanan arzikinka dangin uwa da na uba su shaida cewa Allah ya ni'imta wani a cikin mu ba za ka iya biya kowa dukkan bukatar sa ba amma dai ka dan yayyafa gurgudan yadda za ka iya ta yadda ba za su iya sifanta ka da kai marowaci bane kai daga kai sai matanka da ƴaƴanka to sannan kuma kaful adha kamewa daga cutarwa ko da hannunka ko da matsayinka ko da harshenka ko da alƙalaminka ba za ka taɓa cutar da wani ba yana kusa ko yana nesa ka tambayi kanka da kanka kila yanzu kai za ka iya shaidar kanka fitowar rana ya zuwa yanzu kai ma ka san ka cutar da wasu ko da gangan ko kuma wani alal dan kuskure to amma da kila ka cutar aƙalla wani mai haƙƙi ne kamata ka bashi haƙƙinsa ba ka bashi ba wani Allah wani ya maka aikin wahala amma kuma ka ƙi biyan sakinsa kaga anan akwai tawaye haƙi to ba mu kafara ka kenan sannan wa talaqatul wajhi kuma a samu sakin fuska maiki alayhi salatu wassalam yake cewa la tahziran min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talib kada kare na abun kwarai da zai baka matsayi a wajen Allah ko mai kankantarsa kai koda ka tarbi dan uwanka da sakakkiya fuska wani sha'iri yana sifanta mamdushinsa wala alla ko zan abidin ake wannan yake cewa tarahu idza ma dikitahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu walau lam yakun fi kasbihi ghayra nafsihi لجاد بها فليتك الله سائل يتي تراه إذا ما أتيته متحلل دلوك تندكذو ذا بيش أتكين والولا أتكين سكين فسكة أتكين فرع كأنك توطيه الذي أنت سائل كي تأتي كيني ماذا كماش أدن كذولك كي كذو يمك وني أبو فعما ذا قسكين فسكة صدى فرع كمما شي وليظن نزي باشي to wannan tayi mana ainihin karanci walwala da sakin fuska dabi'a sai ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo alaihi salam yara matasa kai yara ma kanana akwai aba umair kanan anas ibn malik wanda uwarsa daya yaro ne karami wanda wanda Allah bai wuce shekara 2 ko 3 ba amma ma'aiki alaihi salam yana masa ra'ayin dan kanarin su da yake wasa yana jawo shi a jika har dan kanarin ya mutu na yaran yake ta bakin ciki manzo Allah yake cewa ya aba umayr ma fa aran nugair abu umayr ina dan kanarin nan naka me ya faru ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sakin fuska ga na sama da na tsakiya da na ƙasa manzo Allah yana sakin fuska yana walwala ainihin yana fara'a kuma wannan bai sa wani ya tsire na shi wannan abin da yake dauka mu shi sai ya sha kunu sai ya hada gabar da yamma sannan za a ga mutuncin sa ba haka abin yake ba kai dai abinda ake so ka zamo mutumin kirki kuma karimi ka zamo mai karimci sannan kuma mai shaja'a karimci adalci shaja'a wannan sune kimar dan adam mutum ne mai karimci sannan mutum ne mai adalci sannan mutum ne jarumi to wannan sune suke ba dan adam ainihin kwarjini Allah ya dace da mu to saboda haka wasu malaman suka ce ihsani ake nufi wannan hadisin Sayyidina Umar kenan babu sakamakon ihsani wanda ya cika wannan sifofi da muka faɗa face sai a bada aljanna wacce ta dace da ainihin mai irin wannan matsayi anan a cikin tafsiri sai ke cewa fi hinna yace fil jannataini wa mashtamalata alai a cikin wannan aljannatai guda biyu da kuma abin da suka tattaro a kai min al alali wal qusur na manyan gine-gine da kuma benaye kun ga annabi aka ce fihinna san bai ana ta fihima tun da aka ce fihinna to sai malamai suka ce ko dai ana nufin da aka ce wani man khafa maqama rabbihi jannatani to ga jannatani adadi mai yawa kaga sun zamo jami kenan to kina sai a ce fihinna ko kuma bi ra'ayin ibn ashur da yake cewa tasniya aka faɗa amma kuma adadi ake faɗa kamar yadda muka ambata a jiya to idan akan ra'ayinka ne ka ga ba ma sai mun ci ran nufin aljannatai na mutane da yawa za a hada ba ko da ainihin na mutum ɗaya ne masu yawa ne kamar yadda bayani ya gabata to shi ne yake cewa fi hinna qisi shi ne qasiratu tsarfi yace al'ayn wato su ne wanda suke takaita ganinsu ala azwajihinna akan wato ainihin mazajinsu almuttaki'ina wanda muka yi bayanin sun ki shingida ajiya min al-irdi wal jinn min daga jinsin mutane da kuma aljanu lam yatmithunna shi ne sai lam yaftabahunna wato babu wanda ya kawar da wato budurcin su sai sai wa hunna min al-huri al-munsha'at suna daga cikin mata masu fararen idanuwa wanda Allah ya kage halittar su aw min nisa'id dunya ko kuma daga matan duniya wanda Allah zai saka su a aljanna ma'ana Allah ya musu wata kira ta musamman ba irin ta matan duniya ba yake cewa in sun qablahum wala jan dan adam kafin su wannan mazan nasu ko aljanu babu wanda ya shafe su sai ce wa hada dalilun to wannan hujja ce ala anna aljanna cewa su ma aljanu yatmithuna azwajuhum wato ainihin za su sadu da matansu fa inna maqama limtina domin matsayi na bayanin baiwa da ni'ima ya katabi zalika yana hukunta haka wa hadha yuruddu ala man za'ama wannan zai bai da martani akan wanda ya riya annal jinnal mu'minin cewa su aljannu mu'minai la tsawaba da hukumai ba su da lada wa inna ma jazaohum tarkul uquba kawai sakamakon su shine rashin yi musu uquba wa ja'aluhum turaban ko kuma a mayar da su turbaya sai ce wa wajhuhu to dalilin da ya nuna wannan wato hujja da ta gabci ga aljanna annal khitaba fi qawlihi ta'ala fadin Allah wato subhanahu wata'ala dai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai ce lil jinni wal ins kaga ana nufin jinsin aljanu da kuma na mutane lil imtinani alaihim saboda bayanin ni'imar da ya musu bihur wato da mata masu fararen idanuwa da kuma bakaken idanuwa mausufatun wanda ya zamo an sifanta su taratan wani lokaci da kasira ta sarbi aka ce masu takaita ganin su wa ukura a wani lokacin kuma aka ce bi makasuratin fil qiyam cewa an kawwame su a cikin tantuna wa bi kaunihinna lam yatmithunna insan masu tafsiri su gyara wannan alamun sai kan sai ya zamo kasa ba ansun ba dan ya tsini funna insun cewa wato wani dan adam bai taba saduwa da su wala dan ko kuma wani aljani sai sai falwati to abin da ya zama wajibi an yurda kullun lima yunasibuhu amma yadda kowanne akan abin da ya dace da shi ma'ana a yadda cewa su ma aljanu za su shiga aljanna kamar yan adam sai ce wal zawjatud dunya su matan duniya ya kunna abkaran fil janna za su kasance ƴan mata ne wanda ainihin ba su taɓa yin aure ba a aljanna wa in kunna fid dunya sayyibati ko da ko sun kasance zawarawa ne a rayuwar duniya wa hadha ala madhhab al jumhur wannan fa akan matafiyan mafi yawan malamai ne min anna al janna cewa su ma aljanu yadkhuluna al janna za su shiga al janna wa yatanamuna kuma su ni'imantu kal insi kaman mutane yace wa qala abu hanifa al imam abu hanifa yace inna jazaa'ahum ala ta'atihim sakamakon da za a yi musu a bisa da'ar su adamu dukhulin nar wato ainihin wai shine rashin shiga wuta fa ba'da hudurihim al mawqif bayan sun zo filin alqiyama wato yusayyiruna turaban ko yusayyiruna turaban sai a mayar da su turbaya ko kuma sai su zama turbaya kal baha'im kamar sauran dabbobi kamar yayi bayani dai wannan ra'ayi ne marjuhi ka'annahunna yaqutu safa'an yace kai ka ce su yaqutu ne a wajen kyawu wal marjan kuma kai ka ce su murjani ne shine al-lu'lu'u bayadan ta fuskan wato ainihin fari to amma nan sai dai a ce haske domin shi wato ainihin yaqut da kuma murjani ba wai farare bane ba wato ainihin ce jajaye ne yace hal jazaa'ul ihsan ay ma jazaa'ul ihsan bi ta'a babu sakamakon kyautatawa ta fuskan biyayya illa al-ihsan sai dai kyautatawa din na'im da bayar da aidin din ni'ima Allah sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa aji shay'in min hadhihi ni'am al-jazila shin da wani abu daga cikin wannan gwaba ban ni'imomi kuke karetawa an bi ghairiha ko da wani su sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
wa min duni ma jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fa bi ayyi ala'i ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء
bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin wayantan aljannati guda biyu wa liman khafa maqama rabbihi jannatan to sai ce wa min dunihima jannatan kuma koma da bayan su akwai wa'ansu aljannatai guda biyu ko kace kasa da su akwai wasu aljannatai guda biyu fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ko jinsu aljanu da mutane mudhammatan bishiyoyin cike masu tsananin kwarran ganyaye ne fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihima aynani nadhakhatan a cikin su akwai waɗansu idanuwar ruwa guda biyu da suke bubbugowa fa bi ayi ala rabbikuma tukadziba da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin su akwai kayan marmari da kuma dabinai da kuma ainihin rumman fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin arjanu da kuma mutane to bayan Allah subhanahu wataala ya gama bayani akan wancan aljanna guda biyu kashin farko sai yace wa min dunihima jannatan kuma da bayan su ma'ana waɗanda ba su kai matsayin su ba jannatan ma'ana akwai wasu aljannatai guda biyu wanda ba su kai matsayin na farko ba to mu sani cewa wa min dunihima kada mu dauka cewa duniya ce irin ta rayuwar duniya misali yanzu idan aka ce kaza koma da bayan kaza ne za ka iya samun shi wanda aka ce koma da bayan wani Allah ba shi da wani quality wani Allah yana da wani cikas wani Allah ko su matsaloli tattare da shi ya zo a hadithi cewa duk wani dan aljanna kun ga mun ambata a jiya ko shekarar jiya cewa duk wato koma da bayan yan aljanna wanda daga shi sai kasa to aljanna sata nannun ka duniyan nan ba jihar nan ko kasan nan ko yankin nan na Afirka ba duniya ake magana kuma ya zo a wani asar cewa su yan aljanna kowane dan aljanna ni'imar da Allah ya masa yana jin kakaf aljanna ba wanda yake ni'imar dukkan aljanna zai daga shi sai dai ai kasa to yanzu akwai wani magidanci da yake jin gwangwajewa daga shi sai dai ai kasa ha babu ai kai da kanka zaka san ta kai ma dan abin tausayi ne gaskiya eh baka wuce Allah dan Allah ya baku musamu ba zaka ga filin wani a ce filin tsakwata to wannan kwatar ba ta kai sitting room din wani babban mutum ba shi kuma annan ake sa ran ai daki biyu da ban daki da kitchen wai har da tsakar gida a wannan kwatar to kaga shi da kansa ya san dai gaskiya ba wata walwala to kaga ita aljanna babu wannan duk yadda za a ce kai mai kurar baya to ji kake babu kamar ka ji kake babu kamar ka to kada wani ya ji an ce wa min dole ma kasa da su sai to wallahi Allah gafarta mana na fada ba wai a ce gidajen aljannan da ido bai taba gani ba a duba wani gidan wani babban mutum a duniyan nan wanda yake mai kuɗi ne na ji da fada kuma yayi gidan na isa to a baka shi a aljanna a ce ba za ka yi tsifanai ba ya ishe ka haka ne kuma haka bane dan yanzu akalla akwai mai gidan da zaka samu gidanka fadin zai kai wato 200 by 200 akwai ko babu to yanzu dan Allah ka samu wannan da kake nema a duniyan nan dai ka samu wannan kai ni wallahi abinda nake cewa idan mutum ya ga irin yadda Allah yake zano azabobin nan na gidan wuta Allah kiyaye mu wallahi a ce ka je can ba duka ba zagi ga jeje ka je kai farauta ka rayu kuma majeji ba zai tare ka ba kura to wallahi lafiya kalau haba Allah gafarta mana rayuwar da ta duniya ka sassabar da muke ba fa kadan bace jin kan Allah da rahmatu za a kai labari in ka duba dokokin Allah kai da kanka nawa ka san ka sa kafa ka shure kai ba ka sani da yawa to yanzu ka ce an tashi a ce to shikenan je ka ba yabo ba fallasa je ka dan bindigida je kai Allah ba ku samu kuma za a baka ai wallahi zaka ce ai kyauta ta baka ba duka ba zagi to balaza za a ce an baka aljanna Allah gafarta ma nan me kaman ce Allah ka datar da
amin
to Allah subhanahu wataala sai ce wa min dunihi ma jannatan kuma da bayan wa'ancan ma'ana kasa da su akwai wasu aljannatai wanda suke guda biyu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa sai aka ce mudahammatan bishiyoyin ciki masu tsananin kore ne ma'ana ganyen saboda kore har wani baki-baki yake hasan kore in ya kai kore sai ga yana wani dan duhu-duhu to kuma wannan yana daga cikin abin da ido yake so ya gani to sai Allah yake cewa masu tsananin kore ne su bishiyoyin ciki din hadi ayi ana rabbikuma tukazziban wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa sai ce fihi ma aynani nadhaqatan wato a cikin su akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu wanda suke fuffugowa ko kace suke fesowa fa bi ayi ana rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ko jinsin mutane da aljanu sai ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin gidan aljanna akwai kayan marmari sannan akwai dabinai sannan kuma akwai rumman anan dabino da rumman suna daga cikin alfakiha domin su ma kayan marmari ne amma sai malaman tafsiri suka ce wannan shine at-tajrid ma'ana an tsiraita su da ambato an ware su da ambato saboda muhimmancin su wato ku kula da usulin qur'ani duk abin da zaka qur'ani yana yi masa wani ambato na musamman wannan abun ba karamin abu bane ko da a rayuwar mu ta duniya shi yasa duk wani dan bishiya da zaka Allah ya jinjina masa a cikin alqur'ani to in kana da yadda zaka dinga amfani da shi ka dinga amfani da shi domin zai taimaki jikin ka kamar duk yadda kake zato shi yasa ma a wani hadisi ma'aiki alayhi salam yana cewa wato kaman a ce wato gidan da babu da dino miskinin gida ne gidan da babu da dino da za a dinga fi miskinin gida ne ma'ana saboda fa'idarsa da amfanin sa a jikin dan adam mun yi bayani a baya to saboda haka anan sai aka ce a ciki akwai kayan marmari sannan kuma akwai dabinai sannan kuma akwai rumman fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku jinsin mutane da aljanu to yanzu idan ka koma ka kallo waccan aljannan wa liman khaba maqama rabbih kai ba sai faɗa maka akwai bambanci tan fihi ma min kulli fakihatin zawjan na ku zaka ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman abin da aka faɗa kenan tan fihi ma aynani tajriyan na ku aka ce fihi ma ayran nabaqatan tajriyan ko ina za su kai su kawo din belayen sama ne su kagan su nan kuma nabaqatan suna fuffugowa wala alla ba za su yi nisa da inda suka fuffugo ba ko ba su fesowa kaga aka ce abu da zai feso ba daidai ke da wanda yake mai gudana ba eh in kana so kaga tafsiri ka karanta tafsirin ibnu juzayd da ambata Muhammad ibn Ahmad ibn al-Kalbi a cikin tafsirin sa at-tafsir fi ulum at-tanzil ya kawo bambance ba haka nan al-Imam Sa'idi a cikin tafsirin sa tafsir Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Banan shi ma ya kawo fuskoki yace wannan aljanna biyu aka ce kaza wannan kuma ta karshen aka ce kaza kai biyu gaba dan ka gane bambance tsakanin wannan biyu na farko da kuma biyu wanda ayyuka suka biyo musu anan a cikin tafsiri sai ke cewa wa min dunihima ayyul jannatayn madhkuratayn wato bayan wa'ancan aljannu aw aljannatay biyu da aka ambata jannata ne akwai wasu aljannatai din ayyudan kuma liman khafa maqama rabbih yace ga wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga Allah kila aljannatan alula yani aw tafadar aka ce aljannatai biyun farko jannatu adanin wa jannatul na'im wato jannatu adanin ne da kuma jannatul na'im والاخرى يعني wato wannan su kuma na karshen jannatul firdausi wa jannatul ma'awa wato su ne wannan amma ko kan ku kun san wannan takibi bai daidai ba dalili firdausi da ce a alal jinan shi yasa manzo da kullu ke ta duk wanda zai roki Allah ya roki firdausi domin ita rufin ta shine al'arshin Allah subhanahu wata'ala daga ita sai dai ainihin abokasa to kuma ita aljanna ana ƙara sama ana ƙara samun matsayi ana ƙara yin sama matsayi na karuwa ni imana karuwa shi sanya za a ce masabir qur'an iqra warqa kuwartaki warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin ta karuwa to kaga domin a gatanta fadin qur'ani da yabi ta'limul qur'an bai bisa zuciyarsa ba za ta dinga taka bene duk aya ka taka duk aya ka kure karshen ayoyin shine karshen gine-ginen aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu to almuhim din Allah subhanahu wataala anan sai yake cewa wato ainin alifin fihi ma fakiyatun wa nasalun ko kuma
ومن دونهما
مكتوب ايه ومن دونهما امجلل كانت شري بتفسيري يتي كو دي بيون فرقو انا نجمو انسان دي زانا جنته عدن كو كما جنته النعيم سو كما نا قرشن واينن الفين دي ابتا واتو داما دي اكا ساوا اكي اكا سي نا فرقو سو ني wannan بيون قرشن sannan kuma waɗantan da aka fara ambata su kuma su ne na wannan din fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ibomai ubangijin ku kuke karetawa ya ko jinsu algano da mutane yace abi shay'in mimma tafaddala bihi alaykuma shin kuna kareta abin da Allah ya falala da shi akan ku min aljannati na daga aljannatai am bi ghairihi ko da wani sa yace mudahammatan masu tsananin kore ne yace saudawani masu baki-baki ne min shiddati qudratihima saboda tsananin koren su sabi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karetawa ya ko jinsu argano da mutane abi shay'in min sifatil jannatayn shin kuna kareta wani abu ne daga cikin sifofin wannan aljannatai biyu da aka fada an li ghairi hakoko da wani wannan yace fihi ma aynani nadhakhatan a cikin su akwai idanuwar ruwa biyu wanda suke fesowa yace fawaratani ma suna feso ruwa suna dukkugo ruwa la yanka tsayani ba ka yankewa fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi shay'in min tilkan ni'am shin yanzu kuna karyata wani abu ne na daga waɗannan ni'imomi min kasaratil ma na yawan ruwan da yake cikin aljanna an bi ghairiha ko da wani wannan kuke karyatawa sai sai fihi ma fakihatun a cikin wannan aljannatai guda biyu akwai kayan marmari wa nakhlun sannan akwai dabinai wa rumman sannan akwai rumman sai yace huma minha su nakhlun da rumman ai suna daga cikin fakiha ai fakiha ma'ana suna cikin fakiha wakila min ghairiha to a wata fada aka ce a su ma cin gashin kansu suke ma'ana kaman a ce in ka ce fakiha ka ce irin lemo ayaba abarba goba mangwaro to aji ɗaya ne mai cin gashin kansa sannan shi da biyu ne sai ka ce shi ma ajin sa daban saboda matsayinsa shi ma rumman shi ma aji ne mai cin gashin kansa wala Allah shi ne wannan kamar yadda mai tafsiri yake nunawa fadi ayi ana rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku jinsin argano da mutane yace abitilkal fakihati shin waɗannan kayan marmarin ne kuke karetawa wan nakhal da kuma dabinai war rumman da rumman da aka ambata an bi ghairiha ko wani waɗannan ne kuke karetawa to lokaci yayi sai dai mu tsaya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamdada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin mai takaddar farko yake cewa malam muna neman addu'a ga ƴan uwa musulmai malam an mutu an bar mana gadon gida da gonakai ƴan uwanmu suke neman su cinye a yanzu haka muna kotu shine muke neman addu'ar ku ƴan uwa musulmi Allah ya ba mu nasara akan su Allah ya karba mana hakkin mu mun gode to muna muku addu'a Allah subhanahu wataala ya muku gata Allah ya fitar muku da haƙoƙin ku wannan bayan yin addu'a sai ce malam menene hukuncin wankan da ake wa raguna lokacin sallar lafiya a layyade ko ko alwalad da ake musu ragu sallah zai a ce za a yi musu alwala shi asali wasu suna wanke raguna domin dattin buzun da ake so a yi ya zama ya fita kun san ita fata idan aka fede ta aka sa ruwa an lalata ta to wanda suke so su yi buzu musamman wancan lokaci iyayenmu da akan buzu ake zama to idan rago yana da datti sai a wanke shi kyas sai yadda kaga idan aka yanka aka fede dan jinjinin kawai za a dan karkade shikenan sai ya zama buzu mai kyau babu wani dattin nan na kashin dabbobi da fitsarin su to wannan fa shine ba wai cewa wata sunna bace ko wani addini ne a zo a yi wa ainihin rago ko tunki a wanka bal lokacin sanyi ma sukan cutu dabbobin idan aka wanke wani ragon da safiya kafin a soko idi to za ka cewa ainihin yana ta karkarwa ya zan bashi da lafiya to kaga wannan ma kuma za a yi laye da shi ba domin duk dabba da ba ta lafiya ba za a yi laye da ita ba kaga ka duka aiki wannan sai ya ce malam ka yi magana akan yaudara shin malam har bangaren soyayya idan irin wanda yake faruwa tsakanin saurayi da budurwa na gode a sha ruwa lafiya kwarai da gaske Allah gafarta mana abinda malamai suka ce kun ga yaudara shine burin shigo shigo ba zarfi abinda kawai musulunci ya halatta maka kai wani abu mai harshen damo akwai abinda in kai ba wai ƙarya kai ba to amma dan adam zai iya fahimtar wani abu daban kuma kai wani abu daban kake nufi to amma ka zo kai ƙarya turanta wanda kuma da an zo zaka bayyana kai ma ka san bai kamata ba wato raguwar dabarar wasu daga cikin samarin yanzu za su je su yi ma 'yan mata bula kuma ta tashi dandana a can baya ban san a yanzu ba akwai wanda yake aron wayoyi waya biyu uku hudu ya ce to karfe kaza a yi ta bugowa abokai zai faɗa mawa ma'ana business ne sosai wannan ya bugo shi a yi kaza kaza kaya sun yi so kaza waye ma'ana dai su ɗauka ba ƙaramin mutum ba ne akwai kasuwanci mai ƙarfi to yanzu in kai wannan ƙaryar kuma sai ka aure ta ta zo ta ganka ba haka ba kaga ka sauko ba ka da daraja a wajenta kuma kamar yadda faɗa mana a baya daga cikin abin da kullum in kana so kai daraja a wajen matar da za ka aura ko yarinya da za ka aura ya zama za ka iya ciyar da ita abin da ake ciyar da ita a gidansu in ma baka haura ba za ka iya tufatar da ita abin da ake tufatar da ita a gidansu in ma baka haura ba ma'ana kada ka kasa to da wannan za ka yi daraja kuma a daɗe ana yi to amma ka je ka yi ƙarya wani kawai har ƙaryar aron kaya yake tufafin sawa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba wannan kuma Allah na tuba in dai a garin kake ma ai ba ka sanin ka ba za a san ka san kai wane ne wata sana'a kake yi kuma in ma ba a garin kake ba ai za a turo bincike a ce wane mai suna wane na unguwa kaza a turo hoton ka ba in ka ga za a gano a ce eh to gaskiya dai gashi ga yadda yake in ka mutum daga nan ka faɗi ba da wai Allah kiyaye wannan yace malam dangane da tsinuwar da Allah ya yi a kan mai ba da cin hanci da kuma mai karɓa malam mu ne muka je kotu za a raba mana gado sai wani daga cikin ma'aikatan kotun ya ce za mu ba da wani kuɗi kafin a raba muka ce na me ya ce na alƙali da kuma sauran ma'aikatan kotu ne mu a can an ce ba a ba da kuɗi. To malam idan muka bada ba za ta faɗo a cikin waccan inuwar ba? Mun gode. Asali duk wani alƙali an kai shi kotu ana biyan sa albashi ne domin yayi aikin talakawan yankinsa. Shi yasa ake biyan sa albashi, bal za ku iya gaskata ne cewa ma'aikatan shari'a in dai ba su bi sauran ma'aikata albashi ba, to ba za a fi su ba. To in ku haka ne, alƙali ko yaron alƙali ko ma wane ne a jera ban gado a kotu, a ce wa akwai wani rabo na alƙali ko na wane, wannan haramun ne wuta balbal. Duk wanda ya karɓi ƙwandala ko fitika a matsayinka na alƙali da ake biyan ka albashi, rijistaran kama ana biyan su albashi, duk wanda suke kotu ana biyan su albashi. Kuma don wannan aikin rabon gado ne, abinda ya shafi aure ne, husuma da za a warware tsakanin masu husuma, don wannan aka ba alƙali kotu, don wannan kuma ake biyan su albashi. To haramun ne, haramun ne, haramun ne ya ce wai za a bashi wani abu don zai raba masa gado. Amma yanzu misali da za a zo a ce ba a ɗora masa komai ba, ba ma tunani, kawai shi kenan an raba gado, kila ma har ma sun tafi sai suka dawo da wani kuɗi suka ce to Allah gafarta mana a ba yaran nan su raba. Ba wanda zai ce haramun ne, domin sun ma tafi, kuma ba a shar'anta musu ba, kuma ba da niyyar ma a yi wannan din ba aka yi musu ba. To amma wai a zo a ce har ma wai har da percentage wallahi, in kuɗin ya kai kaza to ga percentage za a bayar. To duk alƙalin da ya karɓi wannan wuta balbal, kuma hukuncin musulunci in ya karɓa nan take a kwaɓe shi. Akwai malaman da suka ce ya ma tuku, wallahi akwai malaman da suka ce in alƙali ya karɓi cin hanci to ko an kwaɓe shi ko ba kwaɓe ba ya kwaɓu, kuma duk hukuncin da ya yi a nan zero daga ranar zuwa gaba, duk hukuncin da ya yi bai zama hukunci ba, ma'ana da zai kashe wani aure auren bai kasu ba. Sakamakon me? Sakamakon ainihin ya karɓi cin hanci. Allah ya kiyaye. Wannan yake cewa bayan yin addu'a ya ce malam kana yawan ambata Ibn Ashur, dan Allah mene ne tafsirinsa? Ko a takaice na gode. Ibn Ashur ɗaya daga cikin malamai ne na tafsiri kuma na baya-baya. Ibn Ashur mutumin Tunis ne, kuma tarjamarsa kamar yadda aka ce in ban manta ba an haife shi 1887, don yaro suna 1973 rasuwa sa kenan. Kaga 73 zuwa yanzu shekara 53, hijiriya ya rasu 1993, shi ma yanzu in ka ɗora 7 a kan wannan zai baka 400, to yanzu muna 447, to za ka ɗora 7 a kan 47 zai baka 54, ko? To kenan yanzu shekarunsa 54 da rasuwa. Tafsirinsa yana daga cikin tafsirai masu ƙarfin larabci, da ina ji kusan mujalladi 30 ne tafsirinsa. Yana da istinbatat da abubuwa wanda za ka samu wani mai tafsiri bai riga shi a kansu ba, wasu ara nasa wanda za a gani ga sunan da yawa cikin tafsirinsa. Saboda haka dai tafsiri ne mai ƙima, tare da cewa ba wani tafsiri da za ka ce zai wadatar da kai daga ainihin tafsirai gabaki ɗaya. Akwai ma'afir, ma'afir shi ne wato wurare da malamai suka yi masa gyara ko su ƙalubalance shi, musamman sha'anin abin da ya shafi aƙida, domin ash'ari ne. Aƙida ta ash'ariya ita ce tafi rinjaye a cikin harka ainihin tafsiri, za ka ayatul sifat yana masa ainihin tawili da abin da ya kama da haka. Amma dai wato ainihin tafsiri ne mai matuƙar ƙima, kuma malami ne ba ƙaramin malami. Muna masa addu'a Allah ya gafarta masa, Allah ya ba shi cikakken lada ga aikin da ya musulunci. Wannan sai ce tambaya ta farko ita ce malam, ka yi wa matasa shawara, kenan kawai da nufin a ba matasa shawara a kan wani abu da suke wai bet naija bet Niger kuma haka ne sunan to yace wallahi malam ta zama ruwan dare yanzu har a waje suke menene shi wannan abin ta tuku to shi kenan yace tambaya ta biyu menene hukuncin shugabancin mace a musulunci in kuma ya halatta wane irin hali ya kamata to in kuma ya halatta in kuma ya halatta to wane irin hali ya kamata musulmi to wane irin wani irin hali ya kamata musulmi su zaɓa to tambayarsa ta farko yanzu dai mutanen masallacin insha Allah ba su yi saɓani ba akan wannan abin da ake tata ce to tata haramun ce ya ayyuhan ladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كون جاكو فرقو ألا سيتي ياكو ما في إيماني. كاجا سيكا تمبيكا كانت كما في إيمان إن كايدا تو إن كايدا غادو كوشي. إنما الخمر جيا والميسر دشاشا والأنصاب دغماكا والأزلام دكبو نقرئ معنا وصفوا لك دوبا رسو الله سيتي رجس من أمل الشيطان دتني دقا أيك شيطان ينزو كي ذاك صوتي كان أيك شيطان إن كان دعان كدي الله ياتي إلا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان مكي يمكني كما قلقيشي أمد أي مكي to yanzu kun ga abubuwa wajen uku aka dame bai ayyana shi na farko aka ce ya ayyuhal ladina amanu kaga in kai da kai mai imani ne dole dokokin da ka karba kuma da aka zano su aka ce rijisun datti ne kai kuma yanzu bai kamata a ce ka fada cikin datti ba kuma datti ma ba ga magarin datti ba min amali shaytan irin na aikin shaytan kenan mafi munin datti kuma sai Allah sai fajtanibuhu kuni sanke shi la'allakum tuflihun in dai kuna san babban rabo kenan ashe wannan ayyuka za fa a san babban rabo Allah yake yi gabar tambayar sa ta uku yana cewa gani ne tambayar ta uku kaman ta biyun kaman gaba biyu ce na farko yana tambaya akan shugabanci mata da kuma wa za a zaba abin da ya shafi shugabanci malamai sun ce kala biyu ne akwai al-imamatul uzma akwai kuma allati dunaha al-imamatul uzma shine shugabanci wanda za a iya zartar da haddi ko kitabi ma'ana duk shugabancin da zaka sa hannu a zai ayyama wanda ya tantance haddi ko na kisa ko na yanke hannu ko na jefewa ko ma na me wanda musulunci ya faɗa to duk kujerar da za ta baka dama kai signing ma'ana kai sa hannu a zartar to da yawa daga cikin malamai suka ce shi ake nufi ma'ana duk kujerar da girmanta da matsayinta wanda yake kai zai iya zartar da hukuncin kisa ko hukuncin jefewa ko yanke hannu ko abin da ya kama da haka to shine shugabancin da aka ce bai halatta mace ta yi amma shugabancin da bai kai wannan ba misali a ce principal ce ta wata makaranta DC ce misali ko mai kula da wani abu dai wanda duk bai kai wannan ba to malamai sun ce ba shi ake nufi ba ina fata an fahimta abin da ya shafi waye za a zaba abin da zan ce muku a nan shi ne duk mutumin da ya karanta usulul da'awa malamai sun yi rubutu akan usulul da'awa ma'ana ginshikai na kira zuwa ga Allah zai ga malamai suna cewa fatawa ba ta kasancewa da kalaliya fatawa tana da alaka ko dai da kasa ko yanki ko society da ake ciki akwai fatawar da zaka bayar a wani gari to amma ba ta dace da wani gari ba akwai fatawar da ta dace da wata kasa amma ba ta dace da wata kasa ba akwai fatawar da ta dace da wani lokaci ba ta dace da wani lokaci ba ina fata kuna fahimta wannan to yanzu mu zo mu kalli kasar mu ta Najeriya muna haɗe musulmi da wanda ba musulmi ba kuma haka Allah ya tsara za a yi huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ma sai so mu ambatan kafirai saboda su ne suka fi yawa yanzu in kace zaka auna mutane ka kirga su kafiran duniya kusan su ne 90% wannan ka tarkata masu da'awar musuluncin da na gasken da na gangan da na wasan to ba su wuce kashi 10 a cikin 100 ba duk sauran tantagari arna ne wanda ba sa musulunci to zamantakewar mu ta Najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba sannan kudanci da arewaci haka ne ko ba haka bane kuma kowanne daga cikin wannan da na ambata yan kasa ne kuma suna da tantantar duk wani mataki da dan kasa zai hau kowanne yana ganin da wannan tantanta haka ne ko ba haka bane kaga abu ne wanda yake ba za ka iya kore wani bangare ba sannan a rayuwar Najeriya duk musuluncin ka baka isa ka ce wanda ba musulmi ba ba zai shugabanci Najeriya ba baka da wannan hurumin sannan duk arnancin mutum bai isa ya ce musulmi ba zai jagoranci Najeriya ba wannan ma ba zai yi ba sannan na yi imani a yau da Allah zai dawo da shehu dan fodiyo Allah ya ji karsa da gafara da rahama ya shugabanci Najeriya to na tabbatar ba zai yi shari'ar musulunci a matakin Najeriya ba constitution dai zai tafi akai in dai zai shugabanci haka ne ko ba haka bane sannan bai isa ya hana a gina coci ba sannan bai isa ya hana a je a ce Isa dan Allah bari bai isa ba sannan duk arnancin arni in zai shugabanci Najeriya bai isa ya datse rukunan musulunci nan guda biyar ba wanda mu kuma su ne muke sa rai idan mun yi to Allah zai bi kanmu muna sa ran wannan rukunan musulunci in dai mun yi su da kyau to idan mun mutu Allah subhanahu wataala zai bi kanmu to yanzu menene ya kamata mu kalla mun faɗi cewa adalci shine kashin bayan kowane mulki duk wanda zai yi shugabanci ya zama cewa tsantsagwaran adalci zai yi an tambayi Imam Ahmad ko wani daga cikin magabata cewa ga musulmi guda biyu ɗaya nagartacce ne mai ibada mai bin Allah mai tsantsi ne amma kuma tabo labo ne amma ga wani shi kuma musulmi ne tantiri amma musulmi ne amma kuma zakakuri ne ba wasa ya haɗe shugabanci kwararre ne waye kamata ya shugabanci sai ce a samu wannan tantiri yace domin shi wannan mai qiyamul laylin da azumi kwana sallah wani azumi alheri akan sa zai kare amma kuma talakawa za su cutu to amma shi wannan tantiri tunda dai yana nan yana matsayin musulmin bai fita daga musuluncin ba amma zai yi kowa adalci kila mai na dan kurba bar to amma adali ne zai taka duk wanda ya ba daidai ba kuma zai ba duk mai haƙi haƙinsa yace to fadirin sa ya kare a kansa amma alherin sa ya tafi akan wanda yake shugabanta saboda haka ni a iya fahimta ta mataki na Najeriya me za mu duba nagarta ta fuskar adalci wane ne wanda idan ya shugabanci kasan nan ba zai yi bangaranci ba ba zai ware al'umma sa ko ɗan addinin sa ba zai kalli kasar gabaki daya dan kowane bangare a bashi haƙin sa a yi masa adalci wannan ne shine fahimta ta dangane da wannan amma mu sani yanzu daga cikin abun farin ciki duk wani wanda zai takara kasar nan ba wanda za a ce ba akan faifai yake ba kila ya taba minista a jihar sa kila ya taba gwamna a jihar sa menene rakwar din sa mutumin kirki ne mai adalci mai mutunci ko tantiri ne ai dole in akwai baki kirin akwai baki baki to in aka ce an tsaya takara ga baki kirin guda uku ga baki baki guda daya to sai mu zabi baki baki amma idan aka ce kowanne baki kirin to kaje kai fasiya kamar kada ka huta kada ka wahalar da kanka to kowanne baki kirin ne duk wanda aka laba baki kirin me zaka fata maka kan lokaci to amma idan aka ce wannan ga baki baki ga baki kirin to a daure baki baki ya kai labari ya kayar da baki kirin ta kowanne bangare ku gane ina faɗa mana musulunci adalci yake kalla wanda yafi kowa sanin Allah da kishin addini shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuna sanar da cewa da aka matsa musahabbai ana cin zarafin su ba izini yau sahabbai ce su tafi habasha a wajen sarki kirista ba sarki da jashi kirista ne manzo Allah ya kare sahabbai yace ku tafi gun sarki wane domin ba a zalunta kowa a wajen sa manzo Allah yana sanar da cewa ba musulmi bane abinda zai nuna adalcin da jashi ko ina adalcin sa lokacin da sahabbai suka je suka hijiran nan suka je habasha sai qurayshawa suka hada kyaututtuka na kasaita suka ba mutanen su suka je aje a kai wannan jashi a matsayin cin hanci ya koro wannan da suka hijira suka je wanda aka tura aka samu gwanayen magana suka tsara sarki suka tsara shi wannan da suka zo maka yan tada zaune tsaye ne sun rena manyan su sun zo mana da sabon addini sun raba tsakanin ƴaƴa da iyaye sun raba tsakanin ƴan uwa suka faɗi maganganu sai sai to shikenan aje a kira su aka kira sahabbai sai sai ku yi min bayanin addinin ku mutanen ku sun ce kaza ku me za ku ce sai na ji Ja'far ɗan Abu Talib ya tashi yace ya kai wannan basarake yace mu mutane ne na jahiliya mun tashi akan danniya da fin karfi mai karfi dan da mara karfi mai karfi ya zabi mara karfi muna cin mushe muna kaza ya zana abubuwa munana yace to sai annabi ya Allah ya kuma annabi dan cikin mu mai gaskiya mai nagarta wanda kowa ya san nagartarsa ya dora mu akan gaskiya da rikon amana da sada zumunci da tuka alƙawari ya zana abubuwa na ƙware sai ce to ko akwai wani abu daga cikin abin da aka yi mu annabin ko a yi karan karanta mu sai ya karanto masa farkon suratu maryam har zuwa kissan annabi isa ana karantawa sai idan sai yake gudanar da hawaye sai ya dauki wani dan tsinki yace wallahi wannan abin da ka karanta bai bambanta da abin da aka ba annabi isa ba koda da kaman wannan tsinken sai ce to ku yi zaman ku ba wanda zai cutar da ku ya maida kyauta yace a maida kyauta baya su baya bukata ba musulmi bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ai gudun hijira garin sa saboda me saboda zai yi adalci saboda kanni a bahangata a matsayin kasar Najeriya kamar yadda na faɗa ba dan wani bangare da ya ife sai dan bangaren ba zai yi ba mafitar shine wanne ne mutumin kirki wanne ne zai yi adalci tsakanin dan addinin sa da ba dan addinin sa ba wai zai yi adalci tsakanin dan yankin sa da ba dan yankin sa ba ya kalli kasar a matsayin kasa daya wannan shine abin da ake bukata a mulki dan kamar yadda na faɗa ba wani wanda zai shugabanci Najeriya a matsayin sa na musulmi ya tursa sa cewa sai an yi musulunci kasa baki ne bai yi ba ba wanda ya isa matsayin sa na ba musulmi ba yace zai tursa sa ayi addinin sa shi ma wannan bai isa ba a mataki na kasa saboda haka amma duk wanda zamu zaba mu binciko menene nagartar sa menene gaskiyar sa da adalcin sa da rikon amanar sa sannan a daidai lokacin mu guji siyasar kuɗi ni abinda na sha faɗa ka kyale su ɗan siyasa su yi siyasa su ta jam'iyya domin ainihin tsarin su ne amma kai talaka ba ka ba siyasar jam'iyya siyasa ta mutumin kirki kai ita ce jam'iyyarka mutumin kirki wanda kaga musulmi gartacce ne to shi kenan sai ka jefa masa ƙuri'a za ka ji na fita har a wajen Allah saboda ni dalilin da yasa na zaɓe shi saboda nagarta da sa ran zai yi abin ƙwarai in zaton da aka kyautata ya zama ya bai gaskata ba to Allah ya sani ga dalilin da yasa aka yi amma duk mutumin da zai kunso kudi yana rarraba muku to ku kun san kida akwai abubuwan da ya kunso wanda yake so yaudare ku ya hawaye zazzage su akan to mu talakawa mu guji siyasar kudi mu guji siyasar kudi mu yi siyasar nagarta wannan ne shine fahimta ta shine fatawa ta inna kuskure ina roƙon gafara Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا